Dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
To yau 7 ga watan Mayun shekarar 2018 kamar kowace ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa. A yau zamu yi magana ne akan yadda wasu matan suke kashe ko kuma musguna wa ƴaƴan abokan zaman su wanda wani lokaci har yake kaiwa ga kisa.
Ni na ga matar da ta mutu ta bada dan karamin yaro kishi da tazo saboda ta huguce ta kai can waccan uwar tashi take sami dutsun guga ta sami dutsun guga ta kona mai baya
to mangana huguce ta kai ci bas ta riga ta auren mijin take nifi ko kuma
a to ai ta tana kishi ne da yaron ai shine kishi yanta yanzu ai saboda tana ganin cewa ai ba zai samu gado ne shi ma ai saboda za ta haihu ai duk wannan abin da ake mawa kenan.
Wakiliyarmu da ke Kaduna Binta Abdullahi ta tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe.
Haka yake, haka kuma wakiliyarmu daga Kano wato Baraka Bashir ta jiyo mana ta bakin wani malami masanin halayyar dan adam dake Jami'ar Bayero ta Kano akan wannan batun.
Sannan akwai amsoshin tambayoyin da muka muku a shafukan abota na Facebook da Twitter.
Ku dai kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa.
So a Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku kishi ne ko mugunta ke saka wasu matan kashe ƴaƴan kishiyoyin su ga yadda ku amsa mana.
To sakon farko ya fito ne daga shafin na Facebook daga Umar Lawal Dan Fulani yace tabbi yau da gobe wannan tsantsar mugunta ce da ta lullube zukatan wasu mata. Fatan mu shine Allah ya shirya mana su amin.
To amin. Sai Muhammad Salihu kauran nan moda yace yau da gobe waɗansu matan muna iya cewa kishi ne, waɗansu kam tsabagen rashin ilimi ne haɗe da jahilci. Suke sa suna kashe ƴaƴan kishiyoyin su, kuma hakan na da nasaba da tarbiyyar da matan suka samu daga wajen iyayensu. Da fatan Allah ya kare mu daga fadawa irin wannan tarko.
To sai kuma Ilyasu Abubakar LKD yace daga garin Port Harcourt kenan yau da gobe Allah wallahi ni a gani na tan tagariyar rashin imani da mugunta ne yake sa wasu matan suke kashe ƴaƴan kishiyoyin su. Allah dai ya sa su gani.
Amin. Sai Honorable Kamil Usman Yusuf yace wannan hauka ne ba kishi ba, domin kishi ana yin sa ne wajen burge mai gida ba wai bata masa rai ba.
Philip H. Joseph yace idan ka hada ma mugunta da shedanci da rashin tsoron Allah to komai in baka da shi zaka iya aikatawa ko kuma komai zai iya aukuwa. Allah ya sa su kasance ko mu kasance masu tsoron Allah da dukan mu a zuciyarmu.
Sai Bafa Haruna Bajuga yace kishi ne idan ya hadu da rashin imani sai su wannan ta'asar. Wallahi daziya ya ta take ga mana cewa akwai wata mata da ta zuba wa dan kishiyarta ruwan batir a gaban sa. Dan haka iyayenmu mata akwai mutuwa kuma akwai hisabi fa.
To gaskiya kan abin sai a hankali. Sai Abubakar Yakanaji na Bardo Bauchi yace yau da gobe mu kam a ganin mu kishi ne kawai babu wani abu. Mun gode ku tashi lafiya.
To Usman wannan sakon mai tsawo ne
sosai.
Daga Fatima Ahmed India Gashuwa. Tace salam yau da gobe ikon Allah. Tabbas masu yi magana dai na cewa kishi kuma lan mata ba a kwana da kai. Ba a kwane da kai ba a tashi da kai. To dan haka yau kun tabo inda yake mana kaikayi. To a gaskiyar magana mu a ganin mu babu wani kishi da yake har ya sa mace kashe ƴaƴan kishiyoyinta fashe rashin ilimi addini da na zamani. Domin duk mace ne take da wannan ilimin ba za ta iya aikata wannan aika-aikan ba na rashin imani. Domin wallahi mu nan ganau ne ba jiyau ba inda wata kishiya ta zuba wa ƴar kishiyar ta karama. ƴar wata 13 ya jimburkunu a matancinta ba tare da imani ba. Sannan sai kuma waɗansu mata makwabta dake makwabtaka kenan suna zaman haya ba fa mijinsu ɗaya ba, kawai gida ne ɗaya. sai ita ɗaya daga cikin waɗannan matan biyu ta tafasa ruwan zafi cikin tukunya ta sheka wa ɗayar kuma ita wacce ake kuza wannan ruwan zafin kanwa ce a wajen mu wallahi wai dan ta sanar mata cewa mijinta ya sai gida za su tashi shine kawai bakin ciki da hasada da jahilci yasa ta yi mata wannan aika-aikan domin yanzu haka kanwarta mu tana gida ita kuma wacce ta aikata hakan tana gidan yara a kulli to don haka muna masu kira ga ƴan uwan mu mata masu zaman aure da marasa aure masu kishoyi da marasa kishoyi da mu kai zuciyoyin mu nesa don kudin kada su kai mu su baro sannan daga ƙarshe muna yi wa mata masu irin wannan aika-aikan addu'ar Allah ya shirye su mu kuma ya kare mu baki daya
to amin amin ha wannan da rashin imani kan wai sai a hankali to mun gode ya ci gaba da aiko mana da sakonni to an jima inda lokaci ma karanta na Twitter ko balawa sabida to yanzu bari mu shiga zauren muhawarar yau da gobe mu je da wakilar mu Binta Ibrahim ta tattauna da wasu malamai akan kisa ko musgunawa ƴaƴan abokan zama
malamai barkan mu da zuwa wannan zauri na mu na tattauna
barkan mu da sake saduwa
to alhamdulillah wannan da ya sa tun gaskiya abinda ko ince wannan makon abinda zamu tattauna wani abu ne na takeici da alhini akan al'amuran da ke faruwa musamman a gidajen aure wanda ya tara mata biye da daya ko lokacin ma dayan ne amma sauran matan ba sa gidan kuma wannan abin yana faruwa ne akan yara wato ta'addancin da ake yi wa yara wai da sunan kishi ko kuma ramako kusan kowane wata akan samu labari a kafafen yaɗa labarai akan irin ta'addancin da matan aure kan yi wa ƴaƴan kishiyoyi ko kuma ƴaƴan mijinsu wai da niyyar huce haushin abokiyar zamansu shin huce haushin abokiyar zaman ne ko ko a'a wani nau'i ne na ta'addanci da mata suka bullo da shi akan ƙananan yara
gaskiya sai in ga kaman nau'i ne na ta'addanci dan menene zaka huce dan in kika lura a labarurukan da ke faruwa yanzu a gidajen radio kala-kala da jaridu zaki ga wata matar ma bata ma zauna fa da kishiyar ba bata zauna da ita ba kila ma wacin ta mutu kai abun haushi ma akwai wadda ya yar uwarta ce ta mutu ita ta mijin ya aure ta daga baya amma sai kika irin su ma sun azabta da ƴaƴan ƴan uwa to wannan ai ba huce abin nan bane wannan ta'addanci ne saboda yaro me maka in kina saki huce kananan shekaru kuma kina saki huce ta kaici ne ki je ki samu wanda ta miki in ko kun zauna tare in kuma kina jin haushin ta ne ma ta fita gidan bata nan amma duk da haka kina kishi ta ki je ki same ta inda take in kuma ta mutu ne ki bi ta lahira ina ruwan ki to
wato idan zaki duba wannan abu uku ne gaba daya zaki masa kudin goro na daya akwai jahilci
to
na biyu kuma akwai samun wuri
kaman yaya
idan aka yi magana jahilci shi a aure ba hauka bane saboda in an yi aure ba wai shi bane zai sa wai aiki shi musamman wanda suka fi shan wannan wahala wadda kila ta mutu ne ko kuma ta bar gidan musamman wadda ta mutu ta badda in aka kishiya ni na gama tadda ta mutu ta badda dan karamin yaro kishi da tazo saboda ta huguce ta kai can waccan uwar tashi take sami dutsun guga ta sami dutsun guga ta kona mai baya
to mangana huce ta kai ci ba ta riga ta auren mijin take nifi ko ku
ne to ai ta tana kishi ne da yaron ai shine kishiyinta yanzu ai saboda tana ganin cewa ai ba zai samu gado ne shi ma ai saboda za ta haihu ai duk wannan abin da ake mawa kenan
wato maganan kai ta da yi shine maganan gaskiya dan da yawa daga cikin abin da ake kallon cewa yake kawo kishin nan su ko da yaushe mata ba na so mata su yi min rubdugu wannan abu ne wanda aka duba aka gani cewa sun fi la'akari da cewa su za a mutu a basu ba su cika tunanin cewa za su mutu su bar mijin ba to hakan shi sa suke ganin cewa to idan suka nakasa wani ko kuma suka kore shi ma kila inda ko inda za su kore shi daga duniyan za su in ba haka ba me zai sa dan karamin yaro ko ɗan karamin yaro yanda ba ta wuce shekara 5-6 wani ma bai kai ba a sa reza na ga matan da ta sa reza ta yayyanki yaron kishiyarta hasali ma kamar yanda Hajiya ta ce ba ma su zaman ma kishi tare ma to da maman shi ba to me ki kawo irin wannan
ai dama na gaya miki abu uku ne fa da jahilci da rashin tausayi ko da kuma da samun wuri
to ai na ganin lalle kan samun guri abinda Mustafa ya faɗa ne dan in ai maganan gado in akwai mazan da ba su da komai a gidan haya suke dan akwai matan da na gani wani taron da naje nan police station na kawo ta yanka dan miji a gidan haya yake bai da komai to faɗin gadon mai take yi ba maganan gado bane.
Kuma in kika lura irin yawanci wa'annan abubuwan in suka faru da wuya kiji an ce an aikata ma ƴa mace. Yawanci ƴaƴa maza ake aikata mawa.
Saboda ni akwai da ake samu na mata.
Yawanci amma a cikin kashi biyar zaki samu kashi hudu ƴaƴa maza ake aikata ma irin wa'annan munana abubuwa. Saboda abin da yasa wannan ita ta ce wai ita tana da ƴaƴa mata, ita kuma wannan tana da ɗa namiji, to bari ta san yanda za ta yi ta nakasa shi kwarai da gaske, domin cewa ai duk wani namiji ko mun kankanta shi a gida shi yakan zo ya zama babba. Ita kuma dalilin da yasa yana zaune ita saboda tsabar mugunta ta ɓarya ta ɗauka ta yi kaman za ta wuce, yana zaune ta daidaici daidai gaban shi sai ta buga ta ɓaryar, sai ta ce wannan ta ɓaryar kubcewa ya yi a hannunta ta zo wucewa, wannan abu ya faru da shi.
To ai ni anawa ganin ba wai mugunta bane koko a ce wani abu, kawai dai rashin sanin inda ta dosa ne ma, kawai da sanin rashin ma menene yake mata yawo a cikin kwakwalwanta na tunani ne koko na rashin tunanin ne yake kawo haka da sauransu. Abin da yasa nace haka, ba zai yiwu a ce kin zo cikin gidan nan kin tarar da mahaifiyar wannan yaya, ko kuma kin zo cikin gidan mahaifiyar wayannan ƴaƴan ba ta nan a cikin gidan, sannan a ce ki dinga gallaza mai ƴaƴa. Ni ma akwai wata wanda na sani, ita wannan ma mahaifiyar yarinyar tana nan a cikin gida, to amma da ta dinga gallaza mai yarinyar nan, ta dinga mai yarinyar duka, wata rana maman yarinyar ba ta nan, da uwar gidan kenan, dan amarya ce ita ma ce wannan abun ba ta nan, sai ta kira ƴaƴanta da sauransu, wai ta ce mai yarinyar ta share falo. To yarinyar tana cikin sharan falon, sai irin dai yaron ita wannan amarya dan karami ne fa yaran ya dan tsokane ta, kin ga babba ce bai kamata a ce sai ki sasanta su ko kuma ki ce yaya akai hakan da sauransu. To daga nan fa an gaya miki ita ma ta dinga dukan yarinyar nan, da haka za kika ga yarinyar nan tana ta aman jini da ko da aka zo cewa ta ita bata ma san da abin ya faru ba a cikin gida da sauransu. To kin ga ba tunani kenan, za ta maida mutane kenan, ba san abin da suke yi ba da dai sauransu, tunda daga ita sai fa yaran ta a cikin gida aka bari.
To amma an ce ku mazan nan wai saboda ko dadin girki ne kuke kwasa a wurin amaran ko kuma masu aikata ta'addanci, wai sai ku yi mursi sai wani lokaci ma ku ce ku dai kuna son mata ku ba ku daukan kowane mataki abin in ya faru kuma ku ci gaba da auratayyan
ku. Kamar yadda na gaya maki a cikin abubuwan nan guda uku akwai samun wuri, matan wuri suka samu, kuma mazan akwai maza, akwai muna maza, akwai maza-maza, kuma akwai har mazan hajiya. To wannan zai iya yiwa mijin hajiya ne ana juya
shi kan hajiyan komai.
To ai kin san shi mijin hajiya ma zai iya yiwa in matar ta riga mijin zuwa maka,
ba sai ta je maka ba ma
wannan. A misali, to amma yawanci maza suna da matsala, dan bai yiwa a ce yaro a ringa gallaza mai ba za ka gane ba. Amma akwai ƙananan yara kuma wanda sai in iyayen ba su nan sun je neman sana'a, to a lokacin ne ake gallaza mai yara. Amma in uba mai kula ne ya kamata a ce
za ka ga yaro na ɗari-ɗari ma ai da
ku. Yawwa yana ɗari-ɗari. To a wannan lokacin ne ya kamata in ka lura cewa wannan yaron kai wannan ba ta kula da shi ba, ka gimi da shi gidajen kakan shi mana,
ko ka ban uwarsa in ta da
ya zauna nan a rinka gallaza mai. Kuma yan mata su lura masu irin wannan halin, yaran nan sai ki ga wanda ake gallazawa ma din suke daukaka nan gaba, Allah ya ba su daukaka nawa aka yi. Akwai irin waɗannan yaran, yau sun zama ɗan majalisu, sun zama manyan mutane, sai ki ga Allah ya ba su tsawon rai, ya ba kuma iyayen matan da suka gallaza musu tsawon rai don su ga wannan yaron ya girma a ƙarshe, wannan yaro sai ki ga yana taimaka musu in Allah ya so kenan.
Da kai ta yi maganin ƴaƴa wanda ko in ce mijin hajji a za a ce ko kuma irin dai suluɓiyan mazaje, to wannan abin ya faru a kusa da inda nake. Kishiya ta je ta karye yaro,
karya haka manya ita ce
ta zo wucewa, wai ta aike shi ya ce wai yana kan tafiyar zuwa zai tafi shi ne, ta ce wai a bai san zuwa, yana mata kunkune ta bi shi da gudu garin ya ne je faɗi. Yaro ta bige shi da itace, shi ya ce ta bige shi, ita ta ce bata bige shi ba, yaro ya ji ciwo. Da ƙarshe muka zo ma an kira mu ana cewa ga labari ya samu. To da ƙarshe mijin shi ya kokarin cewa a lallaba abin, saboda amarya ce taima yaron uwar gida, saboda ita uwar gidan ba ta gidan, akai ta shiga da fito. To kin ga idan ana samun irin wa'annan mazajen, ta ya za a kawo da irin wannan matsalan?
Abin da yaron kenan ba abu masa haƙƙin sa.
To wani bin
saboda amarya ce ai an ce ba ta laifi ko ta kashe dan masu gida,
ba lalle bane ya kasance a ce wai amarya ce kadai take aikata wannan
abu. A dama ba mace
wani lokaci amarya za ta aikata wannan abu, wani lokaci uwar gida ita ce za ta aikata wannan abu. Akwai wani yanzu ya zama babban mutum, kusan babban mutum ne, haka ta dinga aikata mishi wannan muguntan, tana mishi mugunta, daga ƙarshe rayuwarta ya zo ya kasance ba ta da lafiya, makomanta ya kusan zama a asibiti take rayuwarta duka ƴaƴan nata suka ki zuwa su zo su fauna su duba ta wannan da ta azabtar din ta wahalar ta sa mahaifin shi ya kore shi shi daga gida ya bar gida aka nemo shi ya zo ya zauna yana jinyanta yana kuka da abin da aka ce ana so a rayuwa yace ko nene ne zai mata ana wane menene kukan me kake yi tace wane kai hakuri ka yafe min yace wallahi ba zai yafe ba
shi yafiya dai ba zai
yafe ba zai yafe ba amma komai wahalar na duniya shi yaye ta zai mata kasancewa yaro baya mantuwa
baya mantuwa
duk wanda yake kokarin ya kuje
wannan akan dutse
domin yayi wallahi sai ya ga sakayya a rayuwar shi ba ma abin yi bane
to ni ko abin da nake gani ko a duk wani abubuwan da ke faruwa in ma uwar gidan ke yi in ma amaryan take yi yawanci yanda aka yanda musu face samun guri ne gaskiya yawanci ko laifin maza ne dan sai kiga namiji in ya auro amarya sai kiga hankali shi in amaryan ke yi sai kiga hankali shi gaba daya ko makanta in ma ta fara haihuwa da waye sai kiga ƴaƴan uwar gidan sun zama ya maida su kaman bare a gidan sai kiga in ma wani abu sai kiga yana musu in sun fa in kamar su rabu da uwar ne ai kun mugun hali irin ta uwar na uwarku kaza kaza menene menene abu kadan to ke kin zo kina ke akwai baka shi yake so an ce eh hai ko wanne zuciya ba ko shi
so ne amma
san ka yabi kin gani duk abin da zaki so man dan wani ai zaki fi so a ce a naki to kin zo kin sanar da shi uban da yana walakata dan shi to ke kuma a rashin hankalin ki eh sai ka dora a rashin hankalin ta ba ta tunanin cewa dafa na kowa ne dan na kowa ne kuma sai kaga dan da ka haifa a cikin ka nakan fada ko lokaci ba lalle dan da ka haifa a cikin ka bane zai jin kanka sai kaga kowa dan wanda ka rika ko dan kishiya ko dan abu sai ya zo ya jin kanka dan ni na ga wannan wanda dan kishiya yayi mama kishiya da uwarshi da ba taba haihuwa ba abinda uwarshi ko da shi dan da ta haifa ne ba zai mata ba kin gani dan na kowa ne laifin maza ne su suke fara foundation tun daga waje wani ma namiji tun a waje zai fara zagin uwar gidan shi bazan ta gare ta ta menene wane ne ƴaƴanta duk ta bata su duk ba su da kunya ba su da wane ne din haka zai ta yi ke kuma amarya yake shigo a ake sada
ba shi da dama ba da son
dama ba
saboda haka yayin ma ko kuma dama ga yaran da ake wa amarya
an ga ba labarin
ki dan wannan mijin ne je neman aure wallahi sai kiga kaman shashasha
wasu ba ta ai ba sa zama da duwawun su ba sa zama yakan yi suka yi shige shige su yi shige da fice domin su ga sun kaucar da hankalin
shige da fice na kasuwanci kenan
shige da fice kamar na
gun neman za'a da
gurin bokaye suka yi wannan abin su kaucar da hankalin miji duk abin da suka yi ba daidai bane wani lokacin ma miji yakan bada gudunmawa wurin wannan abu kina musguna ma yaro yana baci goyen baya kamar yadda san nasarawa yace an karya yaro amma yace ayi rufa rufa ma
amarya
ce eh ba ta laifi kamar ko ta kashe dan
mata to ai kirari ne da ake musu ina ganin kirarin kamar ai ba ƙarya bane an ce ko da sun kashe ƴaƴan masu gida ba sa
laifi ariya ne suke yi
to kuma kun san da da illatawa ake yi shekarun baya illatawa ake ko a yanka da wuka ko a sa iron to kwanan nan kuma sai ya zama yanzu abin da yake yawan faruwa shine kisa
Kadeji Usman yanzu bari mu koma ga wakiliyar mu Baraka Bashir mu je da suka tattauna da Malam Sabo Dambazau malamin koyar da sanin halayyar dan adam dake Jami'ar Bayero dake Kano
Sunana Aminu Sabo Dambazau ina karantawa a sashin najarin rayuwa dan adam dake Jami'ar Bayero dake Kano
Shin me ke haddasa kishi ne
idan aka ce kishi kusan dukkan dan adam ya sufata da kishi dan adam ba za a iya raba shi da kishi ba sai dai kishin wani ya fi na wani kamar wannan sabuwar al'umma da muke ciki wadda ake kira modern society rayuwar ta ta'allaka da abin da ake kira gasa competition saboda haka ba wai kawai mata ne suke gasa ba a'a maza ma suna gasa saboda haka dukkanin al'umma ta kowa nahiya suna gasa amma wato mata a yanda suke kishin su ko gasar su ta fita ƴan uwan su maza musamman ta bangaren zamantakewa na aure a tsarin aure idan mace tana zaune ita da mijinta yana iya yiwa ta zauna da shi lafiya amma yayin da namiji
ya karo
wata matas to za ga cewa zaman lafiyar nan yawanci yayi karanci
saboda me suke wannan tsananin kishin
to akwai dalilai da yawa wasu gaskiya karancin ilimi ne wasu kuma ba karancin ilimi bane ba a'a dama sun ga ana yi ne a gidajen su da suka taso saboda kamar yanayi da muke cewa socialization yanda dan adam ya taso wasu kuma akwai kawaye suna taka rawa muhimmiya wajen ko mace bata yi niyyar shiga gasa da kishi wajen abokiyar zamanta ba, to siyayyafawa abun kamar man fetur ta yadda za a samu kishin ya tsanani har a yanke wasu hukunci.
To za ka ga wannan zamani yawanci idan aka auro kishiya, to idan ɗaya ba ta nan sai ka ga kishiyar tana musguna wa ƴaƴan kishiyar ko da ba su zauna tare ba. Me dalili?
To akwai dalilai kamar kashi uku a nazarin rayuwar ɗan adam da za mu iya kallon su ta ɓangare daban-daban. Meye dalilin da ya sa kishiya takan doki ƴaƴan kishiyarta ko abokiyar zamanta wani lokacin ma har ta hallaka su? Da farko za mu kalli abin ta abin da muke kira psychological point of view ta ɓangaren ilimi na ɗan adam wanda ya shafi zuciyarsa da ƙwaƙwalwarsa, wanda kamar Sigmund Freud ya bada bayanai masu gamsarwa cewa ɗan adam lokacin da ya taso tun yana ƙarami, yanayin mutanen da suka bashi jagoranci ya tashi a ƙarƙashinsu, to yanayin irin ɗabi'ar da zai ɗiba kenan ya yi ta a rayuwarsa a nan gaba.
Kenan ma iya cewa waɗannan mata watakila da suke ƙanana an musguna musu?
Ba lalle ne an musguna musu ba, amma watakila yanayin da suke zaune ƙarƙashin matar da suka zauna, watakila mata ce wadda take take hantarar yara, take yawan zagin yara, take yawan cin zarafin yara. Saboda haka idan ta girma ta yi aure, akwai yiwuwar wannan ɗabi'u za ta kwashe su, za ta tafi da su, za ta ci gaba da su. Kuma alaƙa da wannan bayani shi ne cewa yayin da yaro mahaifiyarsa aka mahaifinsa ya suke ta, to idan yaron nan ya riga ya gane a yanda kamar Sigmund Freud da yake magana, ya gane cewa wannan matar baban nasa tana da gudunmuwa wajen sakin mahaifiyarsa, to akwai yiwuwar wannan yaro zai samu wa kansa ɗabi'a wanda yake kirkira kamar unruly, rashin biyayya. To idan yaro ya zama ba shi da biyayya a gida, to abinda za a yi yawancin mata ba ko ba gaba ɗaya ba, to akwai yiwuwar lalle matar uba za ta iya cin zarafinsa.
To ai za ka ga yanzu waɗannan mata tsananin kishi kan sa su hallaka yara ƴaƴan kishiyoyinsu, su kuma waɗannan ƴaƴan kishiyoyin za ka ga a mafi lokuta ƙananan yara ne, ba su kai da har za su zo su dinga rashin ji ba ko rashin kunya ba.
To shine jawabi na biyu, shine sai mu kalli abin ta ɓangaren sociological point of view, ta ɓangaren alaƙar nazarin rayuwar ɗan adam. Emil Durkheim ya yi magana ya ce ita al'umma ta zamani, modern society, al'umma ce wadda take nesanta kanta da addini. Saboda mutane da yawa suna nesanta kansu da addini, sai ya zama da cewa mata musamman wato akwai ƙarancin tsoro da bin al'ada wanda yake zuwa ya zauna musu a zuwa. Kamar misali tsoron abin da zai biyo baya, domin idan da akwai addini, idan mutane sun yarda suna bin addini da ƙarfi, to za ki ga akwai kunya. To sabuwar al'umma, wannan al'umma ta zamani, akwai yanda da kayan yake magana, al'umma ce wadda take nesa da addini, saboda haka sai kunya ta ƙaranci. Idan kunya ta ƙaranci sai tsoro ya ƙaru, idan tsoro ya ƙaru sai damuwa ta ƙaru, shine abin da yake kira depression, wanda a can gaba ma shine magana akan anomy, wato mutum ma zai iya yanke kansa hukunci, ma iya kashe kansa bayan ya kashe wasu.
Kenan tsoro ne, tsoro me zai sa waɗannan mata su kashe ƴaƴan kishiyoyinsu?
Abin da nake nufi shine ƙarancin tsoro. Nake nufi lalaban tsoro ya yi ƙaranci saboda addini ya yi mutane sun nesanta kansu addini, saboda al'ummar ta zamani tana alaƙanta kanta ne yawanci da kimiyya, saboda haka mutane da yawa suna nesa da addini. Idan mutane sun riƙe addini da ƙarfi yanda Emil Durkheim yake faɗa, to lalle kunya za ta ƙaru a tare da su. Saboda me? Saboda mutane za su riƙe al'adarsu da ƙarfi. To idan ya zama mutane sun riƙe al'adarsu da ƙarfi, to za ki ga cewa mutane suna taka tsantsan dangane da in suka aikata wani abu, abin da zai je ya dawo, akwai kunya kenan. To in kunya ta ƙaranci sai ki ga cewa babu tsoro, sai damuwa.
To waɗannan mata sukan yi nadama bayan sun aikata kisa?
To abin da zan iya cewa yawanci da akwai rashin lissafi ai. Rashin lissafi lokacin da mutum zai aikata abu. Idan ina so in miki wannan bayanin, to sai mu shiga nau'i na uku, shine na gudunmuwar tattalin arziki da take sawa mata suke cin zarafin ƴaƴan kishiyarsu ko kuma su kace su ma wani lokacin. shine idan ka dau bayani kamar na Karl Marx cewa dukkaninmu mu yan adam muna da san duniya to san duniya wasu yafi na wasu idan kika dauka a mata ma wasu san duniya wasu yafi na wasu saboda haka matan da suka fu suke da tsananin san duniya to akwai magana cewa suna so yawanci su mallake miji ba kawai su mallake miji ba suna so su mallake abin da miji ya mallaka tunani shine cewa anan shine yawancin mata suna tunanin za su riga mazan su mutuwa gaskiya ne wannan saboda dalilai da yawa saboda
aikata mata za su riga matan kuma mata za su riga su
amma na mazan su za su riga matan za su riga mata mutuwa yawancin mata suna da wannan tunanin tunda wannan yawanci shine tunani to yawanci idan mace akai mata kishiya to har tai yanda za ta yi tai kutukutun kishiyarta ta bar gida to ƴaƴan kishiyarta to wannan gasa da kishi da yake tsakaninta to zai koma kan ƴaƴan
ko da yara ne
tunda mun yi wancan bayani cewa mutane da yawa addini yawanci karanci yayi karanci saboda haka mutane ba su fiye lissafin menene makoma ba sai abin sai bayan sun aikata abubuwan sun faru sannan sai su dinga nuna na amma ba na dama bace ba
to ina mazajin suke ake musgunawa ƴaƴansu ƴaƴan da suke da shi da wata matar suna ina ne ake wannan badakala
to idan kika kalli yawancin akwai sakaci na maza farko dai akwai sakaci na maza na biyu kuma shine cewa ne zan iya cewa ba kowanne namiji ne ya kamata yake da ikon ya ƙara aure ba idan ka san cewa zaka ƙara aure kuma ba kai da yanda zaka yi musamman ta yanda zaka yi musamman samun musu da muhalli ko yanayi wanda kishi zai ragu to gaskiya ina ba da shawara gara mutum ya zauna da matarsa guda daya zai fi samun zaman lafiya amma dai inda mutum ya san ba zai iya rike mata biyu cikin adalci ba ta yanda za a samu walwala to gaskiya ina ganin gare hakuri ya samu
amma har yanzu kenan maza suna da sakaci ko suna da rashin ko in kula ga ƴaƴansu da zarar sun saki matar uwar waɗannan yara
ba duka bane ba na so nuna cewa na farko ya kamata ma shi kansa saki dama gwamnati ta shiga cikin magana saki dinnan saboda sake-saken auren nan yana da alaka da lokacin da jahilci saboda mutane suna sakin aure a ci barkatai ba tare da wani kwakwaran dalili ba saboda haka maza tabbas akwai sakacinsu ta bangaren sake-saken auren nan in ka saki mata ko baka lissafin makomar yara ba saboda haka idan mutum yana tunani sosai cewa akwai lokacin da ya kamata ya hakuri ya fasa sakin saboda makomar yaransa
to kaji Usman
to ni dai na tunani na shine safi na waye yake da garantin cewa zai mutu da arziki
to
bari a ce saboda gado kake wannan sannan
kuma ka san
mutane kika riga shi mutuwa
to matsalar kenan ka mutu ka bar ƴaƴan baka san
kila wurin wannan da kika aka gallaza mun sai kaga kuma wata tazo ta rike su
kuma haka kake Usman banda wannan me zai kai ka a zuciyarka ka ji karamin yaro me yi maka
sannan sai ya girma kai kunya ta isa ai sai mun dawo mako mai zuwa zan baki wani dan labarin wani abu da
ya faru wannan ban sattaunawar binta ma zamu insha karashin ta mako mai zuwa
zan zama baki wani misali da wani abu da ya faru wallahi da gaske
to Allah ya sauke amma ka ji yaro karami me yayi maka
wallahi
gado to wannan yaron ma in Allah ya sa shi zai zo ya kula da kai fa
da tsofanka zan baki wallahi
ka riga ka bashi wahala
wannan ya taso aka yi da wasu suka gashi kuma karshe sai abin da aka gani da ba
kai to Allah dai abin da imani ne gaskiya imani ne ba kishi bane ba dan kishi daban ai wani ya ce wai kamata ya ce ka kyauta ta mu mijin ba ka bata mishi rai ba
kike kamar mako mai zuwa da nake kina magana malamai ya kamata kan su fada mana miji
ya ma ya kamata ai kishin ya addini ya ce ai
akwai mara lafiya kishi mara lafiya kenan
kwarai da gaske to duka na nan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Usman Ahmad Kabara
da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da injiniyan mu na yau Aiden Otko ni Safinatu Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a huta lafiya
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta